Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar Mutabiwai Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan safiyar Litinin 20 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
To Murtala, wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaba Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya Lahadi. Jama'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus, wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce. Kanan shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya Lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga Libya, inda gwamnatoci masu gaba da juna ke yakin neman shugabanci.
To kanun labaran kenan. A gobe Talata ne sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 41 da kafuwa. Akan haka za mu jingine shirye-shiryenmu da muka saba gabatarwa domin kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman dangane da ayyukan sashen Hausa a cikin shekaru 41.
A shekarun da na shafe na aiki da gidan rediyon muryar Amurka a matsayin wakili a nan Najeriya, ɗaya daga cikin labaran da ya fi ɗaukar hankali na lokacin da na ba da sanarwar rasuwar marigayi tsohon shugaban Najeriya Janar Sani Abacha.
Na ta so wannan shekara 41 ta sha sun girme ka.
Amma sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaba Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musanyar yawo mai zafi a jiya Lahadi akan yunkurin da ya yi na tursasa Ukraine da gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance, wanda ya kai ga tsige shugaban daga ofishi. An dai buɗe shari'ar da ake yi wa Trump a majalisar dattawa a hukumance ne a ƙarshen makon jiya, yayin da za a fara gabatar da hujjojin yanke hukunci a gobe Talata. Amma masu cacar baki ta fannin siyasa da doka akan makomar Trump a wannan batun sun yi musayar yawo a kafafen yaɗa labarai da safiyar jiya Lahadi a faɗin Amurka, lamarin da ke nuna irin dambarwar da Amurkawa za su gani a majalisar dattawa. Wani lauyan kare masu laifi kuma ɗaya daga cikin rukunin lauyoyin da za su kare shugaba Trump da ake kira Alan Dershowitz ya faɗa wa shirin CNN na State of the Union cewa zai faɗa wa 'yan majalisar dattawan guda 100 da za su yi shari'a akan makomar Trump cewa ko da bayanan da aka gabatar musu gaskiya ne, laifin bai kai a tsige shugaban ba daga ofishi. 'Yan majalisar da su ne za su yanke hukunci akan ko Trump ya aikata manya ko ƙananan laifuka wanda suka saba wa tsarin kundin mulkin Amurka, wanda zai kai ga tsige shi shugaban ƙasa. Jama'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 130 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus, wata babbar annoba da ta barke a cikin kwanaki uku da suka wuce. Hukumar kiwon lafiyar birnin Wuhan ta ce jumlar mutane da suka kamu da cutar sun kai 200, ciki har da wasu mutane 2 da suka kamu da cutar a Beijing da kuma mutum ɗaya a Shenzhen da ke kudancin China. Galibin cutar da aka tabbatar da kamuwa da ita ba su yi tsanani ba, amma dai mutane uku ne suka riga suka mutu. Likitoci a birnin Wuhan, birni mafi shahara na 7 a kasar China, sun kara kaimi wurin gwajin mutane da ake zaton sun kamu da cutar sanyi. Likitoci suna kira ga jama'a da su yi takatsantsan da lafiyarsu, kana su tare bakinsu a duk lokaci da za su yi atishawa. A ranar Juma'a ne cibiyar kula da kare cututtuka ta Amurka ta fara tantance lafiyar fasinjoji daga birnin Wuhan na China zuwa filayen saukan jiragen sama guda uku na nan Amurka da suka hada da San Francisco da Los Angeles da kuma New York. Haka zalika aka gudanar da irin wannan gwajin lafiyar fasinjojin Wuhan a filayen saukan jiragen sama na Japan da Thailand da Korea ta Kudu da kuma Singapore. Shugabannin kasashen duniya sun amince a jiya Lahadi su mutunta shirin haramta makamai da kuma janyewa daga Libya, inda gwamnatoci masu gaba da juna suke yaƙin neman shugabanci. Shugabannin duniya 12 tare da manyan wakilai daga kungiyoyin tarayyar Turai da tarayyar Afirka da Majalisar Dinkin Duniya da ma kungiyar kasashen Larabawa sun gudanar da taron kolin wuni guda a birnin Berlin na kasar Jamus. Mun iya samun amincewar kowa cewa akwai bukatar mutane wato a mutunta yarjejeniyar haramta amfani da makamai a kuma tsaurara aiwatar da wannan matsayar kamar yadda aka yi a baya, in ji shugaban Jamus Angela Merkel, mai masaukin bakin taron kolin da aka yi a cikin jawabinta na ƙarshe. Ta ce haka batun yake, kuma tana ganin abubuwan da suka faru a baya a kwanakin baya wato sun isa shaida cewa ayyukan soji ba su ne mafita ba, sai dai su ƙara jefa mutane cikin wahala. Mahalartan taron kolin sun amince da yarjejeniyar mako daya na tsagaita wuta a Libya ta ƙara ƙaimi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce akwai buƙatar dukkan bangarori su kare matsin lamba akan masu gaba da juna a Libya. Ganin cewa kasashen da dama wato suna marawa bangarori daban-daban na Libya baya, akwai damar cewa Libya ka iya fadawa cikin hali da Siriya ta tsinci kanta a ciki. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Dokokin Iran mai tasiri a kasar ya faɗa a jiya Lahadi cewa idan kasashen Turai suka ci gaba da matsa musu lamba, to Tehran za ta sauya tunaninta akan hulɗarta da kungiyar makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa. Ali Larjani, tsohon wakilin Iran a tattaunawar nukuliya, ya faɗa a talbijin kasar cewa sanarwar da Jamus da Burtaniya da kuma Faransa suka yi a makon da ya gabata abin takaici ne. Ya ce ina wannan sanarwa ba tare da shakka ba, idan kasashen Turai suka nuna rashin adalci bisa kowane irin dalili ne wurin amfani da sashe na 37 na yarjejeniyar nukuliya, Jamhuriyar Islamiyyar Iran za ta yanke shawara mai tsauri akan hulɗarta da kungiyar makamashin nukuliya ta ƙasa da ƙasa. Ya ce an riga an gabatar da kuduri akan haka gaban Majalisar Dokoki a makon da ya gabata ne. Kasashen tarayyar Turai suka sanar cewa sun buɗe tsarin sasanta rikici a yarjejeniyar nukuliyar Iran, wanda ya musanya tangardodin da ke cikin shirin nukuliya na Iran da kuma ɗage mata takunkumi da ƙasa da ƙasa. Daga ƙarshe ana ci gaba da samun arangama a jiya Lahadi tsakanin dakarun gwamnatin Siriya da mayakan 'yan tawaye a lardin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya, duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da Rasha da kuma Turkiya suka cimma a mako da ya gabata. Karuwar tashin hankali ya fara ne bayan da jiragen yakin Siriya da Rasha suka sake fara kai farmaki ta sama a Idlib, a cewar kungiyar haƙƙin bil'adama ta Syrian Observatory mai sa ido akan rikicin Siriyan. Kungiyar mai sa ido akan yakin ta ce an yi arangama masu tsauri a jiya Lahadi a yankin kudu maso gabashin lardin Idlib, inda mayakan 'yan tawaye da na jihadi suke kokarin sake kwato iko garuruwa da ƙauyuka da dama da ke hannun gwamnatin Siriya da ƙawayenta.
Shiwa gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a gobe Talata ne sashen Hausa na muryar Amurka zai cika shekaru 41 da kafuwa. Akan haka muhimman mutane da dama sun bayyana yadda suke ji da ayyukan sashen Hausa a cikin waɗannan shekarun da yayi yana watsa shirye-shiryensa. Da farko ga mai martaba Sarkin Zazzau Alhaji Shehu Idris.
Kuma 'yan jarida ina muku godiya saboda kula da kuke yi kowace duk abin da aka yi a na ci gaba, kuna sanar da jama'a, kuma wasu ma an basu zo ba sukan koyi abin da kuka faɗi a cikin rediyo ko cikin labaru ke bada. Ina muku addu'a da ya muku godiya, Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara ba ku basira yadda za ku taimakon ƙasar nan gabaki ɗaya. Mun gode ƙwarai. Ina ta Bosu Amerika a koyaushe jama'a suna bude radio suna jin irin abubuwan da ake a duniya to wannan shiri da ake yi na Bosu Amerika yana gagarin taimako ga jama'a don kuma su ƙara ƙarfin gwiwa su haɗa kai da gwamnati da hukumomi duka don aikin da suke a samu ci gaba muna musu fatan alheri ina ta su wannan shekara 41 da sha sun girme ka ina musu fatan alheri shekara 41 ba kankanin shekaru bane saboda haka Allah ya sa a samu wannan ko fiye da haka kuma a ci gaba da wayar da kan jama'a mun gode kwarai
Sashen Hausa na muryar Amurka yana aikin sani tare da taimakon wakilai da ke turo rahotanni daga kasashe daban-daban. Wasu daga cikin daɗaɗɗun wakilan sun bayyana yadda aikin nasu ya gudana a cikin shekaru 41, musamman abinda ba za su taɓa mantawa da shi ba. Babangida Jibril shine wakilin Sashen Hausa na farko a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya.
A shekarun da na shafe na aiki da gidan Radio Murya Amurka a matsayin wakili a nan Najeriya, ɗaya daga cikin labaran da ya fi ɗaukar hankali na kuma a lokacin wannan aiki shine wato lokacin da na bada sanarwar rasuwar marigayi a shehun shugaban Najeriya Janar Sani Abacha a ranar 8 ga watan Yuni shekara 1998. A lokacin da na bada wannan labari, Murya Amurka ta kasance ita ce tashar farko da ta bada wannan labari, kuma ni na bada wannan labari daga Abuja. Abin alajabi shine yadda wato mutane da dama ba su yarda da rasuwar shi tsohon shugaba Janar Sani Abacha ba, sai da har suka ji a Murya Amurka. Daga bisani kuma bayan na bada wannan labari, a lokacin ne na shiga tunanin to anya kuwa idan ya kasance ba Allah nan bai rasu ba, kuma a lokacin nan kowa ya san da ake tsoron gwamnati tun Janar Sani Abacha me zai faru gare ni. To ina cikin dai wannan tararrabi, har kuma ya kasance dai wannan labari haka yake, domin kafin ma an bada wannan labari zan iya tunawa tsohon shugaban Sashen Hausa na Murya Amurka Steve Lucas yi min tambayoyi da sauran ma'aikata irin su Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto wanda shine yanzu shugaban Sashen Hausa, na tabbatar musu cewa lallai majiyata ta tabbatar min cewa shugaban ƙasa ya rasu. To saboda haka a shirinmu na ƙarfe 4 a wannan rana muka yada kuma duniya gaba daya ta dau wannan labari. To ina ganin wannan shine kaɗan ko ɗaya daga cikin labaran da na taɓa bayarwa a Murya Amurka wanda kuma zan taɓa mantawa da shi ba, kuma dalilin da ya sa ma nake ganin shine mafi shahara a garin shine yadda a ƙarshe har wato Murya Amurka ta bani lamban yabo na yabawa da ƙwazon da na yi da na taka a wato bada labarai na rasuwar shi marigayi Janar Sani Abacha da kuma kafuwan mulkin General Abdulsalam Abubakar.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda muka ji ta bakin tsohon wakilin Sashen Hausa Isu Mamman dangane da kalubalen da ba zai taɓa mantawa da shi ba a aikin da ya yi na aiko da rahotanni daga jamhuriyar Niger.
Gaskiya rahoton da ya fi bani mamaki shine lokacin da aka rika yaya ta cewa Niger akwai yunwa. Shi shugaban ƙasa na wannan lokacin na Niger wajen shekara ta 2005 Sanjay Mamadu ya ce karancin abinci adda kwai, baya son ko kadan ya ji dan jarida ya ce akwai yunwa a Niger. To kuma ni da na aika rahoto a Murya Amerika sai aka yi kamar bana son in hadi cewa akwai yunwa, sai dai in ce karancin abinci. Shi kuma duk magana ɗaya ce, an ce da rago ika shafura mu sai gona, ya ce fara za ku bar ni in sha ko gona za ku tafi ku bar ni in shafura, duk magana ɗaya ce. Karancin abinci da kuma yunwa ina ji duka ɗaya ne, saboda karancin abinci shike jawo yunwa. To a nan biyoyi suna ga kamar ni ban san in ce akwai yunwa, sannan wasu turawa da ba su taɓa zuwa Afirka ba sun zo rahoto kan wannan matsala ta yunwa a Niger. sai suka rika daukan mutanen da ke yin tsaitsaye wurin sayar da abinci kana tsaye wasu ma har suna rika kwanuka a hannunsu sai suka yi ta dauka suna cewa gashi mutane saboda tsananin yunwa gashi yadda suka yi mamaye abinci da fifi alhali dukkan mayan birane nan ne mutan Afirka da inda kaje zaka ga irin wannan wuraren sayar da abinci banda wannan da suka dauka sai kuma suka dauki yara sun bi ko damo ne ko gafiya ce cikin gona suka ce yaran nan yunwa suke jiwe ga yanan sun bi wani kwaro za su kama ina mai mayin waci da gudun da zai kama kwaro su ba san al'ada bace anan ta Afirka ko in ce yammacin Afirka ko anan Niger kaga wani bera ko kaga har maciji akwai wanda za su bi su ce sai sun kama shi ko su cinye shi ko su yi wani abu da shi balantana damo ko wani tsari ko kuma wani gafiya haka shi anan magabatan mu a wannan lokacin ba san mu ce akwai yunwa a cikin rahotannin da muka aika sai dai mu ce karancin abinci kamar yadda shugaban kasa ya faɗa nan kuma ga wasu sun zo basu san cewa wannan al'ada ta mu ce bata a yi tsaye wajen mai abinci ko mai tuyar masa ko kosai ko sayar da koko ana wane ni ba na kaza ni ba na kaza sai suka dauka suka tura suka ce eh ga hinan saboda yunwa kai kari da karau daidai sun je wani gari an kawo wani yaro ya rasu sai suka dauke makabartar wannan gari suka ce duk wannan wanda suka mutu yunwa ce ta halaka su bai kamata ba a ce waɗannan turawa ba san al'adunmu ba su zo su dauki gawawaki ko ko makabarta duk gawar da ke cikin kaburburan da suka kai suka ce duk yunwa ce ta kashe waɗannan mutanen wannan abin kowa ya mutu su wajen su yunwa ce ta kashe shi to wannan abin gaskiya ya fi ya daukan min hankali wannan rahoto na lokacin yunwan nan da aka yi a Niger a shekara ta 2005
To har yanzu dai muna a jamhuriyar Niger inda wakilinmu Yusuf Abdullahi ya jagoranci wata tattaunawa da wasu masu saurare dangane da ayyukan sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shekaru 41 da kafuwarsa Yusuf Jamuje.
To game da cikon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka yanzu ka ofishin muryar Amurka a nan birnin Yamai na tare da malamai maza da mata da farko dai zamu fara da gabatarwa inda kowane daga cikin waɗanda muka gayyato a wannan zauren zai gabatar da kansa
Falmata Muktar ta shugaban kungiyar nan da ake ce ma Janice for Environmentality
Lawli Tsalha shugaban kungiyar da ake ce ma Ajefa kungiya ta matasa domin kishin kasa
sunana na Abdul Kadir Muhammad wanda ake ce ma mai dalili nan shugaban kungiyar da ake ce ma INCC gyara kanka
Assalamu alaikum ni ce Haji Halima Sarmai kungiyar nan ta mararza da marubutan harsunan gida a Niger
to alhamdulillah Sumaila Ahmadu shugaba na farki wanda ake kira da cewar pende awaba
Alhaji Salisu Ahmadu ɗaya daga shugabannin kungiyar kwarofula nan Niger
Alhaji Salisu Ahmadu da kai zan fara shin ya kake kallon waɗannan shekarun 41 da kafar sashen Hausa na muryar Amurka
wannan abu ai sai mu ce a godewa Allah don saboda ka san ita wannan sai mu ce muryar Amurka ta zama kamar hantsi ce daga gidan kowa wanda ya zamanto a duk duniya an rage ana jin kahin kuma har ta kai yanzu ake ganin ta a talabijin mai hoto sai mu ce ai a godewa Allah don saboda abin da ya sa me ya kawo wannan abin aiki da gaskiya da kiyaye dokoki na kowace kasa idan ta je za ta bayyana labarin kuma sai zamanto wannan labarin da ake samu tatacce ingantacce wanda ya zamanto baka saurara baka ce eh lalle a'a naji akwai wani bangare wanda ba a amince shi ba kaga yanzu shine ma ya kawo fasarar abinda muke zauna a bisa kan wannan teburin na tantamnawa dan abinda yasa an kai lissahi yau a wannan matsayin sai in ce wani hange ne kuka yi wanda kowa kun bashi wani matsayi wanda zai zo a kawo a haskaka abubuwan da suke wakana a cikin duniya ko kuma in ce anjar gaba daya sai mu ce ai wannan ba karamar dabara bace ba dan ka san yin hikimar da kawo har do labaru kuma wanda ya zamanto kowa da ya aji muryar Amurka ya tsaya saurare ta ka san wani abu ne daban wanda ba karamin jin hankali bane kuma da mutun ya ki dadin labarin kuma a'a ba jin dadin labarin ba ka ji labarin cikakke wanda zai zamanto ya kama wani canjin ra'ayi wanda kai da abin da baka sani ba aka waye maka kanka to kenan ka ai ba karamin alheri bane ba
kai ji maka nan sararin muryar Amurka
tun lokacin da nake matsayin dalibi ina sai ji wanda a lokacin nan dan ka san muryar Amurka ita ce ta kawo wanda ya zamanto wani shahararren malami
wanda nake jin shi a murja masa da murya Amurka sai yake bada fatawa wanda ni kuma nace umarnin nace to ina kawo matsi sai na kawo shi nan Niger shine Allah ya kanshi Dr. Amin Din ka san Dr. Amin Din ni na hawar kawo shi nan Niger nan na kawo shi kuma yau a murya
Amurka ne kuma
kai kuma a murya Amurka ne da murja masa nake jin fatawar shi
Malam Sumaila Ahmadu kana daya daga cikin 'yan siyasa jamhuriyar Niger ya kai kike kallon waɗannan shekarun 41 na sashen Hausa na muryar Amurka
wato in aka ce za a yi bayani bisa kan radio na muryar Amurka za mu dai kwatanta lokaci bai ban wato shi dai babban karfin wannan radio na muryar Amurka da kuma nasarori waɗanda ya ci da ya zamanto al'amari ne yake wanda babu fifiko a ciki ko fannin kasashe na duniya ko kuma doko walau na fannin siyasa babu wani cewar a'a wannan nasu ne wannan ba nasu bane wannan yana daga cikin karfin da yasa ni ina muka yarda da al'amuran shi ko muke sauraren shi yau da gobe wato shi radio na muryar Amurka a yau a kowace kasa ta duniya ba ma a nan Niger ba ina ganin ya taka rawar gani mai muhimmanci saboda me saboda akwai wasu abubuwa waɗanda yake yi na jan hankali doko tun daga fannin rayuwa al'umma bisa kan jan hankali na tarbiya bisa kan jan hankali iri-iri misali in ka dauki jawabi na dattawan arewa misali da suke wannan shirin ai kaga suna yin shi ne da sunan Najeriya to amma kuma in ka zamna ka aje hankalinka za ka ga yana iya anhwana kowace kasa ta duniya kaga shi kanshi wannan ba karamin abu bane ba abin da zamu ja hankali da cewar fatan da zamu yi ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa bisa kan irin shirye-shirye da suke kuma ubangiji Allah ya ba mu hakuri da kuma jure ma irin abubuwan da suke zuwa suna zawa
Haji Halimu Sarmai a shekaru biyu da suka gabata kin baiwa sashen Hausa na muryar Amurka lambar yabo shin mike yaba da shi game da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka
to ka san baki shi ma kamar takobi yake alƙalami shi ma kamar takobi yake to mu muka ga ku masu ɗan jarida wanda kuke report na baka to mu masu alƙalami aikin mu daya yanda muke iya kawo kwanci hankali muna iya kawo hargitsi to da muka yi wannan lokacin da muka karrama muryar Amerika mun dauki wasu sharuɗa bisa kan ingantattun labaru da kuke bada kuma bisa kuna la'akari da duk wasu irin labaru da suke ake iya watsawa wanda za su kawo kwanci hankali kuma mun diba mun ga kowane fanni kuna dukan fannin hura hula fannin siyasa matasa mata ma musamman saboda su wane ne yanzu duniya aka sa gaba yanzu aka karkata akala wajen su mata ne suke son taimako to muka ga duk wannan fanninka ana dauka ana waye mu mutane kai a gaskiya ni a koda shi Allah saurara sai in ga na karu na samu darasi kuma halu a wajen basira ta tarbutu sai in ga halu ina samu waɗansu kalamomi ko ko waɗansu hanyoyi na samu ni ma in gyara rubutu na
kamar misali wani irin shirye-shirye ne ke bige ke a muryar Amurka
ka gani akwai na kallabi cikin rawunan na mata akwai na siyasa saboda ina saurare ni ma ina akwai wani bi muna rubutu bisa kan yan siyasa abin da ya shafi hore hula duk dai abin da duk fannunuka ka dauka har na matasa saboda a yanzu matasa a gaskiya su ma suna so a jibi ra'ayoyin su kenan dole su ma sai an dama da su ni ra'ayin da akai duka suna bani sha'awa kuma suna bani darasi sosai to ka gani shi yasa muka duk wannan sharuɗin da muka diba sai muka ga abin da ya shahi zamantakewa duk abin da ya shahi al'umma ayi la'akari da su cikin waɗannan labaru da kuke bada kenan dole a jinjina mu kuma me yasa halu jigo da muka duka bisa kan zaman lahiya ba su bada labari tsagwaron su ka san aka ce a bada labari tsagwaron su wani bi abu zai kai digitsi sai muka ga duk kuna hatara da wasu abubuwa kenan dole mu jinjina mu
Muhammad Abdulkadir kai a kake kallon waɗannan shekarun 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka
cikin 41 gani nayi 38 ina sauraron su kenan yau sai in ce muryar Amurka kamar kusan mu makaranta ce gare mu tunda tun muna ƴan yara in tsohin mu sun zo sun hiddo radio ana saurare ana zamanin su tiridankin nan ko mai kwabo da sauransu don muna saurare to kuma muryar Amurka ni dai ta taka rawa sosai a cikin rayuwata
saboda tana daga cikin kahohin watsa labarai waɗanda a sanadiyar su har abin ya rikidar da rayuwa ta na samu ayyukan yi da kuma kasancewa marubuci a harshen Hausa. Harshen Hausa ya yi tasiri sosai cikin rayuwa ta. Kenan ni a waje na murar Amerika tamkar jami'a ce saboda akwai abubuwa da dama waɗanda yake ni ba za ni ta umantawa da su ba a cikin rayuwata, kuma mun yi amfani kuma muna ƙara amfani da su sosai, kuma ta dalilin cusa su da kuɗin bunƙasuwar harshen na Hausa har yasa yau an waye gari. Mun san mutane da yawa a duk faɗin duniya, kusurwa kuɗu na duniya, kuma mutane da yawa sun san mu. Mun san mayyan farfesoshi da doktoci waɗanda yake suna takarwar a zo a gani wajen bunƙasa wannan harshe na Hausa. Kuma muryar Amerika ta taimaka ƙwarin gaske wajen raya adabi, kuma ta ƙara sa ma harshen Hausa rigan mutunci, ganin cewa harshe ne tsabtatacce, harshe ne wanda yake tsatsage da kimiyya da fasaha, harshe ne wanda yake akwai walwala a cikin shi sosai, kuma ta ƙara fitar da shi a cikin kwaɗin duniya. Tunda yau ka gani Hausa tana a matsayin harshe na 11 wanda ake amfani da shi a cikin duniya. Kusan alkalin masu nuna cewa ba a rasa mutum miliyan 150 da ke amfani da harshen Hausa. Kuma har wani keɓantaccen lokaci ke da kwai na sa karatun Alkur'ani mai tsarki da kuma ba wa malamai magana, ko kuma hidda wani hili na fatawa ta musamman amsa wasu tambayoyi ko wasu kiraye-kiraye musamman ma a lokacin azumi. Wannan abu ka gani ko da ita kasar Amerika tana a matsayin ana dan kyamata ana a cikin duniya, to wannan abu ya sa ta hanyar muryar Amerika mutane sun gane cewa lalle in aka ci muryar Amerika ta yi ma masu sauraron ta adalci, wato ba a yi kuskure ba. Wannan abu ni na ji dadin shi kwarai sosai. Kuma akwai shiri na matasa da ake yi, ka gani matasa wani rukuni ne na al'umma wanda idan aka yi mai rukun sakai ne ya kashi, to zaka gani al'ummomin duniya ko kuma al'ummar da ta yi matasa rukun sakai ne ya kashi, zaka ganin cewa ta samu matsaloli da tangarda kasancewar matasa suke da yawa. Idan aka bari jahilci yamma mai su ko kuma ana hana musu bakin magana, to za a samu matsala. To muryar Amerika hili ma ta keɓe na matasa na musamman.
To bari mu koma bangaren na matasa. Lawalis Alha, ya kai kake kallon shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka?
Za mu kawo muku amsar wannan tambaya a ƙarshen tattaunawar da za mu kawo muku a shirinmu na hantsi da karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Sai a kasance tare da mu. To kafin mu kawo muku labarai a takaice, ga wannan sakon.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da dangari. Dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadin tarihi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidajen rediyo da kuma sashen Hausa na muryar Amurka VOA. A shirin na yau za mu kawo muku tarihin masarautar Lere dake gabashin jihar Kaduna.
Sai a kasance tare da mu ranar Juma'a, inda za mu so mu kawo muku wannan shirin na dadin gari, ɗaya daga cikin sababbin shirye-shiryen mu. Yanzu ga baba da labarai a takaice.
Wasu muhimman mutane a shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump da masu kare shi sun yi musayar yawo mai zafi a jiya Lahadi akan yunkurin da ya yi na tirsasa Ukraine ta gudanar da binciken da zai taimaka masa a siyasance, wanda ya kai ga tsige shi daga ofishi. Jami'an kiwon lafiya a birnin Wuhan da ke tsakiyar kasar China sun tabbatar da mutane 136 sun kamu da wata kwayar cutar da ake kira coronavirus, wata babban annoba da ta barke kwanaki uku.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokacin. Sai can an jima da hantsi, za mu kawo muku wato wasu labarai da shirye-shirye da kuma wasu sha wato sakonnin ra'ayoyinku musamman akan cika shekaru 41 da kafuwar sashen Hausa na muryar Amurka. kafin na madadin kuwa da kuwa sashen Hausa na muryar Amurka musamman Baba Yakub Makeri da Malam CD da kuma engineer mu Jim Cook Murtala Faruk Sanginna daga Washington nake sallama a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.